الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. bayan haka shugaban taro manya-manyan baki manya-manyan professorshi da ƴan uwana dalibai maza da mata ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan rana a wuta ce da a kan nefa su gabata su hau nefa wani muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda da ikonsa da sahalewarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan jami'a a kuma wannan rana ta lahadi rana asabar yau muna 15 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma ya daidai da 15 ga watan 3 miladiya ta 2025 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya marar iyaka da wannan dama da ya bamu muka samu wannan haduwa domin tattaunawa akan wannan matashiya mai matukar muhimmanci hanyoyin da za a canza miyagun ɗabi'u ko gyara miyagun ɗabi'u da suke gudana a cikin matasa mazansu da matansu a cikin al'umma ta musulmi babu shakka wannan mawdu'i yana da muhimmanci ƙwarai da gaske musamman a wannan lokaci da muke ganin abubuwa suna ta lalace suna ta tabarbarewa ana ta karasa da matasa mazansu da matansu saboda wasu dalilai na cikin gida da kuma wasu dalilai na waje duk sanda ake magana akan matashi to ana magana ne akan wani sinadari wanda da shi ne ake gina al'umma tubali ne ginin al'umma ana iya gane al'umma da za ta samu ci gaba da ɗaukaka ta hanyar matasanta da irin tarbiyyar da suke da ita da kyawawan ɗabi'u da suke da shi mai hikima yana cewa walasta bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba ba za ka taɓa gina wata al'umma ba idan ɗabi'un al'ummar wannan ya zanto ba ya da kyau bisan da ya zanto ba kyakkyawar ɗabi'a kyawawan hali a cikin al'umma ta wani al'ummar matacciya ce ba kuma za ta taɓa ci gaba a rayuwarta ba don haka in ana son a gina al'umma sai an gina mata kyawawan halaye ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu ɗabi'u kyawawa su ne al'umma idan aka rasa kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma an rasa wannan al'ummar shi yasa duk al'ummar da ake so a ruguza ta a kai ta ƙasa za a yi ƙoƙarin a ruguza ɗabi'unsu kyawawa da halayensu masu kyau domin aka yi wannan to shi kenan an rusa wannan al'ummar ba ta inda za ta iya zuwa ba ta inda za ta samu ci gaba mu al'ummar musulmi mu muka fi kowa mu yi alfahari da kyawawan ɗabi'u saboda mu muke bin addinin wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzon da aka aiko shi musamman ma saboda wannan saboda ya gyara kyawawan ɗabi'un al'umma yana cewa innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan in cika kyawawan ɗabi'u Allah ya yabe shi da kyawawan ɗabi'unsa wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce kana da kyawawan ɗabi'u masu girma ya samu wannan shaida daga Allah to mu da muke bin wannan addinin muke tutiya da wannan annabin wanda ya fi na kowa ya kamata mu fi kowa kyawawan dabi'u. To amma saboda an raba tarbiyar mu tun daga farko da wannan koyarwar sai ya zanto ga mu muna da fitila a hannu amma mun kashe ta muna tafiya ado. Ba kuma irin hatsarin da ba za ka gamu da shi ba matukar kana tafiya a cikin duhu. Bo Allah ya ba wa haske. Hasken karantarwa da Allah subhanahu wataala ya aiko da malaika Jibril ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa. Ya ba shi haske na Al-Qur'ani wanda shine hasken da yafi kowane haske haskakawa. Babu wani duhu da wannan haske bai haska ba. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هكا الله سبحانه وتعالى يغيى والنبي صلى الله عليه وسلم يا باشي حسكي ونزي حسكك متاني لشي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah ce ya ku mutane hujja mai karfi ta zo muku daga Ubangijinku kuma mun saukar muku da haske mai bayyanawa. Faja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi tabi'a ridwanahu subhanahu wa ta'ala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. To amma saboda wauta ko kuma yadda aka riga aka yi wasa da hankalinmu sai muka jefar da wannan hasken da wannan fitilar sai muka zabu mu duka tafiyarinmu. Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Yanzu wanda yake matacce maitan fa ahyaynahu sai muka raya shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fil-nas da yake tafiya da wannan hasken a cikin mutane zai zama kamar wanda yake tafiya a cikin dufai ko ba zai taba fitowa daga ciki ba za su zama ɗaya ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu haske amma mun kashe wannan fitila ko mun ajiye ta mun zabi mu tafiya a cikin duhu. Allah ya ba mu kafafuwa ya ba mu diri mai kyau ta yadda za mu yi tafiya a miƙe kyan amma mun zaɓi mu riƙa tafiya da ka. Afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. To targetin din matasa a cikin kowace al'umma dan alalata musu ɗabi'arsu alalata musu kyawawan halayyarsu su zama na banza wata babbar manufa ce ta makiya a koyaushe suna ta aiki ba dare ba rana wajen su ga cewa sun lalata wannan tarbiya da musulunci ya zo da ita da wannan haske da musulunci ya zo wa al'umma da shi. Idan muna magana kan kyawawan halaye to kyawawan halaye akwai waɗanda ake halittar mutum da su tun farko akwai kuma wanda daga baya zai zo ya kwaikwaya. Haka nan ma munanan halayen akwai wanda tun farko dama mutum yana da su. Allah subhanahu wataala ya sifanta da adam da cewa zaluman ne jahulan inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana jahula. Allah ya sifanta dan adam da cewa mutum ne halitta ce ce ya Allah yake jin tsoron sa yadda zai da jahili da yadda yake ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoron azabar sa kuma yadda zai lisanci talici. Akwai ila ya tashi ya zama marowace ko ko ya samu mahaifinsa mutum ne mai karamci shi ma ya gani tashi ya zama mutum mai karamci sai tarbiya irin abinda mutum ya samu iyayensa akai suna masa tasiri ko masu kyau ne ko marasa kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wani dan adam ana haifansa akan fitra wato halitta ta asali amma iyayensa ne daga ƙarshe za su mai da shi ko ba yahudi ko ba nasare ko ba su mai da shi ba maguje saboda haka akwai khilqa jibilliya da dan adam yake zuwa da ita a lokacin da wasu baki suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su akwai Abdul Qais al-Ashashaj annabi ya dube shi yake cewa inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu kyawawan halaye guda biyu da Allah da manzansa suke so sune al-hilm wal anat kana da juriya kuma kana da bin abu sannu sannu yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dabi'un tare da ni suke ko ku halitta ce da Allah subhanahu wataala ya mun annabi ya ce a haka Allah ya halicce ka da su to wasu suna ganin cewa duk mutumin da ka ganshi mutumin kirki to da ban can a mutumin kirki din ne kuma ba zai taba zama na banza ba wanda kuma ka ganshi mutumin banza suka ce to da ban can mutumin banza ne ba zai taba zama na kirki ba wato suna ganin cewa dabi'a halitta ce kamar yadda zaka ce wannan fari ne wannan baki ne wannan mai tsawo ne wannan gajere ne ba wanda zai zanto gajere kuma ya mai da kanshi mai tsawo sai dai hakura haka ba wanda zai zo mai tsawo kuma ya mai da kanshi gajere to suke ganin dabi'a haka take wa mukallifu al-ashiya'i fawqa tiba'iha mutaqallibun lin-nari lin-tatallibun fil-ma'i jazwata nari sai kama mutumin da zai rika zuwa cikin ruwa da yana neman garoshin ruwa da shiga cikin ruwa amma wai garoshin wuta yake nema ci kaga wahalar da kansa kawai yake da akwai masu wannan ra'ayi amma wannan ra'ayi ba shine daidai ba ra'ayi mafi inganci shine dabi'a ana kwaikwayarta akwai wacce take ta halitta ce wani tun asali Allah ya yi shi mai hakuri ne wani tun asali Allah ya yi shi mai fada ne wani tun asali Allah ya yi shi mai bin abu sannu sannu wani kuma mai garaje amma kuma akan koya mai fushi yakan iya koyan hakuri hakanan mai garaje yakan iya koyan bin abu sannu sannu hakanan wanda yake mai ruwa yakan iya koyan kyauta ya zama mai kyauta hakanan aka samu akasi da kyakkyawan hali kuma ya koma mara kyakkyawan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas innamal ilm bitta'allum wal fiqh bitafaqquh ana samun ilimi ta hanyar koyo ana samun fahimtar addini ta hanyar neman sa a wata riwayar shi da ta'allum wa innamal ilm bitta'allum ana samun ilimi ta hanyar koyo hakanan ana samun hakuri ko juriya ta hanyar koyo Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam guzurin hanyoyin da zai koyi duk abin da yake so ya koya ya bashi guzurin duka na'urori wadanda za su yi masa amfani wajen ya koyi abin da yake so ya koya Allah ce wallahu khalaqakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce haka Allah ya fitar da ku daga dufai daga cikin cikunan iyayenku mata ba ku san komai ba amma Allah ya sanya muku ji da gani ya sanya muku hankula wataƙila dan ku gode wa Allah saboda haka kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam bai san komai ba amma ya ainihin wadata shi da na'urori daban-daban a jikinsa wanda za su taimaka masa ya koya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin sahihain hadisin Abu Sa'id al-Khudri baiki yake cewa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda duk zai koyi hakuri to Allah subhanahu wataala zai sa masa hakuri din zai koyi hakurin masu iya magana suna cewa al'awailu tanqulu tiba al'ada yau da gobe tana iya canza dabi'a wato wani abu da mutum yake da shi yau da gobe ta sashi ya canza saboda haka ashe idan mutum yana da kyawawan dabi'u to idan bai tsaya ya kula da su ba suna iya rikidewa su zama munana haka nan mutumin da yake da munanan dabi'u suna iya rikidewa su zama kyawawa idan ya bi hanyoyin da zai gyara dabi'un su zama kyawawa musulunci ya tanada hanyoyi daban-daban da zai iya gyara wa mutum dabi'a daga mummuna ta koma mai kyau ya koma asalinsa a bisa fitrarsa da Allah ya halicce shi da ita ya koma yana rayuwa a cikin haske yana gani tar yana tafiya da kafafuwansa kyam a miƙe ba a durƙushe ba hanya ta farko ita ce kyakkyawar tarbiya musamman ta addini tarbiya ta addini aka ce tarbiya kowa ya san cewa daga gida take farawa tun daga iyaye uwa da uba sannan ƴan uwa da suke tare da mutum ƴan uwansa waɗanda suke rayuwa da shi yau da gobe don ana son mutum ya zanto nagari to tun daga farko ya kamata a kyautata masa kyakkyawar tarbiyarsa ta zama kuma tarbiya ta addini duk wata tarbiya idan babu addini a cikinta tarbiyar banza ce kada ka zaci cewa kana ba wa ɗanka tarbiya matuƙar dai baka ba shi ilimin addini ba in kana jin haka to kana yaudaran kanka ɗanka ba zai samu tarbiya mai kyau ba sai ka koyar da shi addini sai ka sa masa tsoron Allah sai ka nuna masa abin da ya kamata ya sani game da Ubangiji tun yana yaro ƙarami wannan shine abin da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna mana hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Jami'u Tirmidhi lokacin da yake gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo shi akan abin hawa yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف مايكي صلى الله عليه وسلم يجي يا غلام يا كاي wannan yaro inni uallimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokinsa shi ma sai ka kiyaye ka ya baka kariya lokacin da kake neman ta ka kiyaye nashi dokokin to duk sanda ka ba ka nemi kariyarsa zai kare ka ka kiyaye dokokin Allah zaka same shi a gaba lokacin da kake neman taimakon sa ce idan zaka yi roƙo ka roki Allah idan zaka nemi taimako ka nema wajen Allah yace ka sani wannan Abdullahi dan Abbas annabi yake gayawa yace ka sani da a ce al'umma duka za su haɗu akan su amfanar da kai wani abu ba za su amfane ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka da za su yi dandazo gaba ɗaya a kansu su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da wani abu sai abin da Allah ya rubuta maka ya ce an ɗauki alƙaluma kuma takardu sun bushe idan kuka kula a lokacin Abdullahi ɗan Abbas yana ƙarami har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi ɗan Abbas bai wuce shekara 15 ba saboda ka yaro ne ƙanƙani amma ka ji irin dasa masa tarbiya ta imani da adabi yake a zuciyarsa tun a wannan lokacin to ta ina ne za ka ce irin wanda ya samu irin wannan kulawa tun yana ƙarami kamar shekarunsa ba zai zama wani abin koyi a duniya ba haka nan akwai magoda sallallahu alaihi wasallama dan gidan Abu Salama ana ci da shi Umar kusan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Ummu Salama bayan rasuwar mijinta Abu Salama to akwai dan su Umar ya taso a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana an kawo abinci sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yana sa hannunsa ya sa nan sai annabi ce ya gulam sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yace ya kai yaro in zaka ci abinci ce bismillah fada ambaci Allah sannan ka ci da hannunka da dama sannan ka ci gabanka wannan tarbiya ce tun daga yarinta ake dasawa mutum san Allah da san annabi sallallahu alaihi wasallam da san addininsa da dama iyaye a yanzu wannan baya gaban su tarbiyar ƴaƴansu suna ganin kawai shine su sa su a makaranta kowace makaranta su ba su ilimin sana'a shikenan sun ba su tarbiya sai yaro ya lalace sai ce na maka tarbiya ka lalace tare da cewa bai masa tarbiya ba ka damu da sanin addini san addini ka sa shi a makarantar da za a karantar da shi addini amma da yake kamar yadda dai a cikin shimfiɗa ta da faɗa target din da aka yi ba wannan al'umma na arusa ta sai aka zare abin da ya shafi tarbiyar addini daga cikin makarantu babu magana a koyawa yara tarbiya ta addini ko ba wani irin addini addinin musulunci ko addinin kirista aka zare wannan daga cikin tarbiya za ka ba a damu da wannan ba su ba iyaye ba su damu da wannan ba illa in kadan wa qalilun bahu in kadan ne waɗanda harkar tarbiyar ƴaƴansu ta fuskar addini ta dame su saboda haka za ka ga in kadan ne waɗanda suka damu su sa ƴaƴansu a islamiyya ko sa ƴaƴansu a tahfiz da qur'ani su ma waɗanda suke sa su din ana daukan wannan wani abu ne cikon benci amma ba shine hadafinsu na farko ba don haka idan da karatun islamiyyar zai ci karo da na boko to za a zubar da na islamiyyar ne saboda ba shine a gaban su ba to wannan ta sa wannan bangaren gaba dai aka rarrake shi in ana so a samu gyara to tilas ne a tashi a gyara makarantu da manhajar karatu a shigar da karantarwa ta addini da tarbiyya ta musulunci a koya wa yara tauhidi da sanin Allah da sanin girman Allah a cikin zuciyarsu su taso suna jin wannan a ransu wannan shi zai zama wani abin da zai zama yana gadin su a koyaushe duk inda suka shiga suna tira Allah duk karatun da zasu yi shi da sunan Allah da Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk wani karatu da zasu yi shi da sunan Allah ba za su cire Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarsu ba ballantana su waye gari suna cewa ka daina maganar Allah ko ka karbi abin da yake gaban mu ka ji dan musulmi ya taso ana masa maganar Allah cikin abin da zai yi yana cewa ka daina kawo Allah ka bar mu bai abin da yake gaban mu mun ce maka wannan abin addini ne to kaga tun daga nan zai zama maka cewa bai samu wannan kyakkyawar tarbiya ba tun da farko to tilas ne sai an yi wannan tarbiya ta imani ku sani Allah subhanahu wataala shi kansa da wannan ne ya shigar da gyara mai yawa a cikin miyagun dabi'un da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa a kansu misali ɗaya tak da zamu bayar shi ne misali giya wacce ta zama ruwan sha a cikin al'ummar larabawa kafin zuwa musulunci babu gidan da babu tulin giya kamar yadda ka san babu gidan da babu randa ko famfo na shan ruwa haka yake a gidan da babu abin da giya babu tulin giya saboda haka balarabe ba zai tashi yayi ne ya kwana bai sha giya ba wani zai sha da safe ya sha da rana ya sha da daddare in zai kwanta saboda haka ta zama ruwan shan su zuwa a canza wannan dabi'a cikin dan kankanin lokaci abu ne mai kamar mu'jiza amma a cikin koyar da addinin musulunci bai zama mu'jiza ba kasashe da yawa har ma daga wasu kasashe da ake ganin manya ne suna da hanyoyi da dabaru iri-iri sun yi kokarin su ga sun kawo karshen shaye-shaye amma har yanzu ba su iya kawo karshen sa ba kullun abin kamar gobarar daji sai karuwa yake me ya jawo saboda ba a bi hanyar da ya dace a bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dan kankanin lokaci ya cire wa larabawa tsananin sanyi da suke da ita ta hanyar tarbiya ta imani da aka basu shi yasa zamu ga ayoyin da suke magana akan giya wani lokaci sukan zo da maganar imani a farkon su ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci giya ko ku kusanci sallah alhalin kuna cikin baye kaga sai aka kirawo su da wata sifa ta musamman da suke da ita ita ce imani ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci giya kuna cikin baye haka nan ayar da ita ce karshe wajen haramta giya يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأن آية إتتي آية دعك حرم تجيا كات ديتا دودة جواء وصلا لا تتو وأن آية نزسكي تكمل daga cikin musulmi fa nake magana ko masu magana da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam larabci wanda suke campaign cewa babu wata aya a alqur'ani da ta haramta giya cewa akai dai kawai ku yi nisa da shi amma ba a ce haramun ba fajtanibuhu wai Allah kawai yace ku ne sanci giya amma bai ce haramun ba ne saboda haka in ka tsautsayi yazo ya sa ka kusantuta kenan ka sha abakka to masu irin wannan magana su ne waɗanda ba su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma koyarwar annabi din koyarwar musulunci gaba daya suke so su dubbike ta daga dushi a shahid anan sai Allah ya kirawo su da mu'minai saboda wannan sifar ta imani ta tarbiyar imani da suka samu ita ce za ta sa su su guji giya saboda haka duk mutumin da kake so ya taso bisa turba mai kyau ko yake kan wani abu mara kyau kake so ka raba shi da wannan abu to yi kokari ka dasa masa tarbiya ta imani a zuciyarsa tarbiya ta tsoron Allah ta sanin Allah abu na gaba lissafin ba zan rike ba na nawa na fada almuhim abu na gaba wato abu na biyu mu dauka na biyu ne abu na biyu shine daga cikin hanyoyin da zaka wato cire mutum ko raba shi da wasu miyagun dabi'u ka rika sanar da shi munin waɗannan dabi'un ka rika sanar da shi irin abinda waɗannan dabi'un za su jawo masa nan gaba lalatar da suke haifar masa a cikin rayuwarsa idan muka kula a cikin ayar da muka karanta yanzu lokacin da Allah yake haramta giya sai da ya gaya musu su nisance ta sai ya gaya musu wata babbar illarta wanda duk su sun sani inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamr wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah fa hal antum muntahun sai Allah yake gaya musu shaytan ne fa ta hanyar wannan giyar yake so ya sanya gaba da kiyaya tsakaninku domin duk lokacin da mashaya suka shayu to komai na iya faruwa fada na iya kaurewa za a iya samun kisan kai ma saboda lokacin hankali ya kau duk yadda suke kaunar juna suke san juna da yadda suka yi shaye-shaye to za su iya komawa su yi sare-sare za a iya samun masalwantar rayuka a dalilin giyar da suka sha sai alqur'ani yake gaya musu cewa shedan ne yake son wannan ya yi ta faruwa a tsakaninku ku yi ta kashe kanku ku yi ta gaba da junanku dan da zarar aka yi fada ana cikin maye to ko bayan an wartsake mutum ya ga an yi masa mummunar illa ba zai hakura ba shi yasa fadan daba har kullum baya karewa saboda idan suka yi shaye-shayen aka yi sare-sare to da zarar kuma an wartsake ko aka yi masa mummunan sara to fa zai rike abin a zuciyarsa shi ma sai ya rama kaga abin zai ta ci gaba ne shi yasa Allah ya ce shaytan ne yake so ya jefa muku kiyayya da gaba a tsakaninku sannan babban al'amari shine ya hana ku ambatan Allah ya hana ku zuwa sallah ya hana ku yin sallar ba gaba daya to kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya musu munin abu su yi kokari su bar wannan abu Allah subhanahu wataala zai yi wa mutum wa'azi akan ya lizimci wasu halaye masu kyau sai ya gaya masa munin halayen wato kishiyoyin su kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khairu manua illa al-musalli an halicci dan adam mai tsananin kwadayi mai tsananin kwadayi ko mai tsananin raki idza massahu al-khairu manua idan ya samu alkhairi sai ya zama mai ruwa mugun ruwa وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا إِنْ كُمَا شَرِّي وَتَوْتَ مُصِيبَةً تَسَامِي شِي سَيْكَ جِيشِ دَيَوَا لَاكِ يَنَا تَا كُوكَ وَا يَا كَاسَ هَقُلِيَ جُولِي سَلَّا شِي سَيْدِي مَعْسُ سَلَّا دَيْنَا جَيَا da cutar raki hakanan Allah subhanahu wataala ce kada insaru aktsara shay'in jadala dan adam mai yawan jayayya ne wa kana insanu ajula dan adam mai yawan garaje ne kamar yace khuliqal insanu min ajal innal insana li rabbihi lakanut dan le dan adam mai taurin kai ne game da ubangijinsa to ta'ammuli da tunani akan biya gunda bi'u suna sanyawa mutun ya nisance su saboda haka yana daga cikin hanyar ka daina wata ta'ada da kake yi ko wani hali mara kyau kullun idan ka zauna ka rika tuno mummunan sakamakon irin wannan halin a kwakwalwarka ka rika zantar da kwakwalwarka wannan abu zai taimaka wajen abin ya rika fita daga ranka yawan gaya wa zuciyarka mummunan abin da kake yi zai taimake ka wajen ka bar shi misali wannan har ila yau akwai hadisin Abu Umama wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad din sa wata rana wani matashi yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah kai min izini in rika yin zina sahabbai suka yi kansa saboda wanda babunar magana da ya fada suna kai rufa mana bakinka rufa mana bakinka Annabi yace ku kyale shi matso sai Annabi yace a matso da shi sai yaro ya matso bata shi ne saurayi sai Annabi yace da shi kana son ayi zina da mahaifiyarka yace a'a Annabi yace to duk mutane ba sa son ayi zina da mahaifiyarsu kana son ayi zina da yarka yace a'a ce to duk mutane ma ba sa son haka ga yayansu kana so ayi da yar uwarka yace a'a Annabi ya ce to duka mutane ba sa so ayi da yar uwarsu kana so ayi da yar uwar mahaifinka ko mahaifiyarka yace a'a yace to haka ba mutane duka ba sa son haka to daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a jikinsa ya masa addu'a yace Allahumma ighfir dhanba wa dahhir qalba wa hassin farja ce ya Allah ka gafarta masa zunubinsa ka tsarkake masa zuciyarsa ka kare masa mutuncinsa daga wannan lokacin yaron nan bai sake jin abin da yake ji ba kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan dabara ta ya gaya maka munin abin idan lokacin da yake cewa a bashi izini ya je yayi wannan lalata baya tunanin cewa wanda zai yi lalatar nan da ita ko ne ta zama uwar wani ko yar wani ko yar uwar wani ko yar uwar baban wani ko yar uwar baban wani dole dai akwai wani wanda shi yake da alaka da wannan yaya kake ji da za a yi da naka zai ji ba daɗi to haka su ma suke ji to da wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masa kin abin kuma ya masa addu'a yana daga cikin hanyoyin da za a raba mutane ko samari ko matasa daga mummunan ɗabi'a ko munayen halaye shine su yi kokari su kaurace wa gurare da abubuwan suke faruwa duk wata mummunar ɗabi'a to kaga tana da rukuni tana da masu yi ta tana da dabarta tana da inda in ka je can to abin kawai zaka samu ake yi in shaye-shaye ne akwai inda ɗan shaye-shaye suke in ma barayi ne akwai inda suke taruwa su yi tattauna da su ta sata ko ba wani irin ɗabi'a ce mara kyau akwai masu yi ta to yana daga cikin hanyar ka nisanci wata ɗabi'a mara kyau shine kada ka rika halarta inda ake yin ta. Allah ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru billahu marru kirama. Allah yana yaban bayan sa na kware yace su ne wadanda ba sa halartar gudu da ake masha'a. Ba sa halartar gudu da ake masha'a duk inda ake barna ba za ka gansu ba. Allah subhanahu wata'ala ya gargadi mu'minai cewa kada su rika zama a majalisar munafikai inda ake gulma ake sukan addini. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله كتوى الله يا سوكر مكو أشكر للتافل سنشيل القرآن يا إذا كذونا وتمجلسا كجعل أمة آمين الله أنا إزجلي فأنا إزجلي da addinin Allah, ana izgili da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana izgili da masu addini, ana fadar wasu maganganu na batanci ga masu addini ko ga addinin kansa. Allah ya ce to kada ku kuskura ku zauna a wannan guri sai idan waɗannan da suke waɗannan dai fufukan su daina sun zama tare da ku sai ku zauna da su. Yace in ko kuka zauna ku ba kun zama su, matuƙar kun zauna ku ba kun zama su. Bal alqur'ani cewa yake ba ko mantawa kai baka san wannan majalisa akwai wannan rashin mutuncin ba, da zarar ka zauna bisa abin nan ka zauna bisa mantuwa to da ka tuna ko ka ji wani abin da zai kai kokari ka bar gurin. Idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadith ghayri wa imma yusyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada. Saboda haka duk wani wanda yake wasu abubuwa marasa kyau ne ya gwada bi'u, to yana daga cikin hanyar gyara shi shine ai kokari a raba su da masu irin wannan halayen, wato a kautar da shi daga masu aikata irin wannan laifuffuka. Na sha da na san daga dama daga cikinsu kun sha jin kissar wani daga cikin magabata, wani cikin Bani Isra'il, da Annabi yake ba da labari cewa ya kashe mutum 99 saboda aikin daba da ya taso a ciki, ya yi kisan kai 99 nafsan, rai ya ɗaure 99. Wata rana kawai sai ya ji ya kamata ya tuba, sai ya ce a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi, sai aka kai shi gun wani mai yawan ibada. Mutane suna ɗaukar mai yawan sallah, mai yawan shiga masallaci, mai yawan tsoron alama ce ta ilimi, kuma wannan ba haka ba ne. Saboda haka sai aka nuna masa wani mai bautar Allah, sai ya je ya tambaye shi cewa gashi abin da ya taso cikinsa har ya yi kisan kai kimanin rai 99, hal lahu min tauba, zai iya tuba? Mutumin da ya ɗago kai ya kalle shi ya ce ina ai ba za kai da tuba kuma har abada sai wuta. To da ya ji haka ya ga to mai amfanin ya daina, sai ya karasa da shi ya cike 100. To amma duk da haka zuciyarsa tana masa ƙaiƙayi, sai ya sake tambaya a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi, sai aka kai shi gurin wani malami, sai ya ce da shi waye zai shiga tsakaninka da Allah? Man yahulu bainaka wa bainat tauba, akwai wanda zai shiga tsakaninka da tuba? Sai ya ba shi shawara, sai ya ce ittaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna fiha qauman ya'buduna Allah fa'budillah ma'ahum fa inna ardaka ardu su. Annabi sai ya ce da shi, shi wannan mutum ya ce da shi, amma ka tafi kasa kaza da kaza da kaza, a gurin akwai wasu mutane wanda sai keɓe kansu suna bautar Allah, ka zauna cikin su ka bautar Allah, domin garin da kake yanzu gari ne wanda suke na mutanen banza. Kaga sai ya kokarin dauke shi daga garin, saboda in har ya taso wani gawurtaccen daba da zai rika kisa har ya kashe adadin rai irin wannan, ko da ya tuba in ya ci gaba da zama da mutanensa, in ba a mai da shi ruwa ba, to za a iya yi masa wani abin da zai koma ruwa, domin kullun za a rika kokarin sa ko ana gaya masa wata magana ana kamar tuban ƙarya yake. To idan ya ruzuka zai iya koma ruwa ya ci gaba da kisa. Saboda haka sai ya ce tashi ya bar wannan gari, kuma ya koma garin da zai samu wasu bautar Allah a gurin. To idan aka rama mutum da wato da gurin da ake yi laifi, to ai kokari ku hada shi da mutanen kirki, kamar yadda wannan malami ya ce da shi, da ya kokari ka hadu da mutanen kirki har kullum ba ma mutumin da yake laifi ya tuba ba, ko kai mutumin da ba mai laifin ba kada ka rabu da mutanen kirki, saboda da zarar ka rabu da mutanen kirki to zaka iya fadawa ruwa, kuma ko wuce ma zaka fada wuta. Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye Allah, ku kiyaye dokokinsa, ku kasance tare da masu gaskiya, wato ku zama tare da tawagar su, ku zama cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, baiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa mathalul jalis as-salih wal jalis as-su kam hamil al-misk wa nafikh al-khair, misalin mutumin da yake abokin zama na kwarai da wanda ba na kwarai ba kamar wanda yake dauke da turare ne ko wanda yake hura zigazigi na makera. Yace to shi wanda yake dauke da turare in kana zaune da shi ko dai ya san maka, yace kawo hannunka ya daddiga maka, ko kuma ka ji kanshin ko ka saya, saboda haka dai zaka amfana da shi ta kowace hanya. Wanda kuma yake zigazigi na wuta ka zaura kusa da shi makeri, to ko dai ya kona ka ko kuma ka ji warin abinda yake konawa yana tashi yana bugun hancinka, saboda haka sai dai ka cutu da shi ko ta yaya. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa in dai zaka zauna da mutumin kirki to sai ka amfana da shi ko ta halin gaga, haka nan in zaka zauna da wanda ba na kirki ba to shi ma sai ka cutu ko ta halin gaga sai ya cutar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Abu Dawud, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mutum yana tare da wato yana kan dabi'a da halayya ta abokinsa, don haka ka duba da wa za ka yi abota. عن المرء لا تسأل فسأل عن خليله فكل خليل فسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ولا تسحب أخا جاهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. باوش هنا سوى أبوكم براوني to wannan shine abin da Annabi yake cewa albaru ala dini khalili, shine abokin barawo barawo ne, saboda haka in ana tabbayarwa ne to sai a tabbai su waye abokansa. Wannan ko a dabi'ar mu ce mutum ya zo neman aure, in ana san a san halinsa sai a nemi su waye yake abota da su, to da an ji mutanen kwarai to a dauka to shikenan shi ma na kwarai ne, in an ji mutanen banza to duk za a ja a hade, saboda haka yana daga cikin hanyar gyara kyakkyawar tarbiya bayan an raba mutum da miyagun abokai to kuma a hada shi da mutanen kirki, a rika kai shi masallaci ana sallah da shi, a rika kai shi guraren da zai ji kajin karatuttuka ya rika samun tafsiri yana wa'azi, a rika daukar shi ana ziyartar wasu malamai da shi, wannan zai kara masa karfin gwiwa kuma zai sa ya dore akan tubansa. Haka nan daga cikin hanyoyi akwai kyakkyawar mu'amala. Kyakkyawar mu'amala ba abinda ta bari, ko mutum kafiri ne ba wai dan uwanka musulmi da ya lalace ba, ko kafiri ne ya zama kana nuna masa kyakkyawar mu'amala to za ta taimaka wajen ka ja zuciyarsa zuwa ya saurare ka har ma ya yarda da abinda zaka gaya masa na gaskiya. Hadisin Sumamah ibn Uthal, ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni na Bani Hanifa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bahara musulmi suka kamo shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ce a kai shi masallaci a daure shi a jikin dirkan masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je da safe ya same shi ya tambaye shi yaya kake, yace abin da kamar yace lafiya lau, sai yace to me kake zato jani, yace ina zaton alkhairi tare da kai, wato tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in zaka kashe ni in taqtul zadami, وإن تنعم على وفي أو كما قال إن ذاك كشيني تو ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi saboda mu ba mun kawo muku hari mun muku banda amma in ka kyale ni to zaka ga alkawari da cikawa to haka kwana uku annabi yana zuwa ira tabbai sai yana gaya masa haka annabi ya ce a sake shi ana sakin sa sai ya ce yayi kiyaye musulunta saboda dabi'ar da ya gari tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har ma yake ce masa wallahi babu wata fuska a bayan kasa da na tsani in kalle ta a da kamar fuskarka ina nufin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a yau babu wata fuskar da nake so in kalla a bayan kasa da take taka babu wani addini a baya da na tsala kamar addinin ka amma a yau babu addinin da nake so a duniya kamar naka babu kasar da na tsana a da kamar kasarka amma a yau an waye gari babu wata kasa da nake so kamar kasarka ba komai ya ja wannan ba kikkiawar mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa Anas yana ba mu labari kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim Imam Ahmad cewa akwai wani yaro wanda yakan zo yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yahudi ne amma yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama yan aikace to sai ya rashin lafiya sai annabi ya tashi takanas ya je har gidansu da ke dubo shi ba musulmi bane ba yahudi ne amma saboda kikkiawar mu'amala da ake da shi annabi ya tashi takanas ya je har gidansu don ya dubo shi ya same shi kwanci ba shi da lafiya sosai a lokacin annabi ya ga ba gatar da zai yi masa irin ya kirawo shi zuwa ga musulunci sai ya ce da shi aslim ka musulunta mana sai yaron dan yana kwanci sai yake kallon babansa da yake babansa yana zaune shi ma yahudi sai ya kalli babansa ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallama sai baban ya budi baki ya ce kai wa Abul Qasim da'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa da'a dan da nan sai ya karbi musulunci annabi ya fita yana cike da farin ciki yana yi wa Allah godiya da ya kubutar da shi daga fada wuta kuma daga wannan rashin lafiyar bai tashi bai rasu shi kaga jawo wanda yake mai laifi da yi masa kyakkyawan mu'amala ba tare da nuna masa tsangwama ba zai taimaka kwarai da gaske wajen wa saurari kai da zaka gaya masa nasiha ko kai masa wa'azi sannan abu na gaba mu sani cewa komai sai an bi shi a hankali sannu ba zai yi ba wanda ya tashi tun tasowarsa yana laifuffuka laifi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shine shaye-shaye shine ɗauke-ɗauke shine kaza ba zai yi ba lokaci guda ka ce kana so ka gan shi ya dawo tas duk ba waɗannan abin tare da shi bin shi a hankali ka gaya masa gobe in ka samu daga cikin abubuwa goma da yake ya rage ɗaya biyu to nasarar ka ce ka rage masa wani nauyi da yake kansa ka ci gaba da binsa a haka sai ka ga wata rana ya miƙe amma wani lokaci so muke yi idan mun gama laifuffuka a lokaci ɗaya muke so mu ga gaba ɗaya ya share waɗannan laifukan to ƙarshe sai a yi ragas ko a yi rashin sa gaba ɗaya sai a ɓata goma ɗaya bata gyaru ba saboda haka ana sabbi a hankali akwai hadisi da ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad daga Nasir ibn Abi Asim yake cewa wani mutum daga cikin ƙabilar mu ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi addinin musulunci amma sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa sallah bi kawai zai iya yi ba sallah biyar biki ba ce to shi bi zai iya yi annabi ya ce eh ne karɓi musulunci je ka saboda me saboda in ya karɓa wata rana zai yi duka ya dai fara a gani ba za a ce a kai biyu ba za mu tafi da Allah da kai da ban ƙarya kake ba gaskiya ba ne ka zo kai mana wasa da hankali wani musulmi ka ga yana sallah biyu annabi ce ku bar shi zai yi dukan saboda haka mai laifi kada ka ce sai ka same shi ya koma 100% sannan za ka gamsu da shi Wahab ibn Munabbih yana cewa ya tambayi Jabir dan Abdullah game da sha'anin ƙabilar Thaqif ƙabila ce da take zaune a Ta'ifa kusa da garin Makka to sun zo za su musulunta amma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi shine ba za a rika karban zakkar su ba kuma ba za a ce za a fita da su jihadi ba. An san cewa waɗannan abubuwa manya ne a wancan lokaci da kuma musulunci gaba daya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shike da ba komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musulunci su haka, sahabbai suna mamaki. Annabi ya ce sai tasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu. In dai sun musulunta za a je karɓar sadakar su bayar, kuma sannan za su fita jihadin. Saboda haka bi a hankali yana da tasiri. Wani lokaci wanda kake tsammanin ba zai tuba ba, bi a hankali sai ka ga wani ɗan abu ne ƙanƙani ya gittu sai ya sashi ya tuba. Na san watakila wasunku sun sha jin labarin Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad wanda yana ɗaya daga cikin manyan masu bautar Allah a duniyar musulunci, tabi'i ne babba kuma malami ne kuma mai babban bautar Allah ne sosai, ba tabi'i ba ne a duniyar cikin atba'u tabi'in, mai bautar Allah ne sosai, ana kira shi Abidul Haramain cikin laƙabin da ake masa. To amma kun san farkon tasowarsa kafin ya zama Shaykhul Islam Az-Zahid Al-Abid, kafin ya samu wannan laƙabi babban dan fashi ne, babban dan fashi ne. Yakan tare alhazai in za ta tafi hajji, sannan a kafa ake tafiya hajji ayi ayari a dau guzuri dau abinda za a kashe da abinda za a ci, to shi sai ya tare hanya yana yi mutane fashi ko musulmi. To da wannan ita ce sana'arsa, sana'ar fashi. To wata rana ya fita abinan akwai wata mata da ya gani ta shiga wani gida kawai sai ya sha'awarta. To tunda daman masu irin wannan ɗabi'ar faɗima ba wani abu ne a gunsu, saboda haka sai ya taka katanga zai faɗa gidan ya je mata faɗi. Sai kawai ya ji wani yana karatun Al-Qur'ani yana cewa alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. Ashe lokaci bai yi wa mu'minai ba su ji tsoron Allah, zuciyarsu ta raurawa da tsoron Allah da abin da aka saukar na gaskiya. Wannan ayar da ya ji kawai sai ya sandare kamar an kama shi an ɗaure shi a gurin sai ya kasa motsawa, sai yake cewa bala qad ana, lokaci yayi, lokaci yayi, lokaci yayi. Sai ya tafi wani kango cikin duhu ya shiga ya samu ya zauna har kafin garin Allah ya waye. A kangon akwai kuma matafiya su ma sun shiga kangon, su ba su gan shi ba, shi kuma bai gan su ba. Saboda haka sai ya ji magana, sai ya ji ɗaya yana cewa mu tashi mu tafi, mu tashi mu tafi. Sai ɗaya ya ce kai za mu gamu da babban ɗan fashin ɗan fafo zai ya yi mana fashi a hanya. Sai ya ce kai wato nan ga musulmi suna ƙoƙarin fita su fiya ibada ne, ashe suna jin tsoro na ne, zan zauna in musu fashi. Daga lokacin ya tuba ya kama hanya ya ce abinda zai yi ya biya wannan abinda ya yi a baya na laifuffuka shi ne ya yi mujawara da ɗakin Allah, shi ne ya koma kusa da Ka'aba ya zauna a can. Al-Qanabi wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne, sananne ne a gurin ɗalibai, Abdullahi ibn Maslama Al-Qanabi ɗalibin Imam Malik ne, ya zauna tare da Imam Malik shekara 30, kuma malamai da yawa sun yi ruwaya a gurin sa mutum ne mai gudun duniya mai tsoron Allah matuƙa da gaske. Dalilin tubansa yana matashi, yana yawo tare da ƴan daba, yara matasa irinsa sukan zo gidansa a haɗa musu burkutu su sha su yi kaɗe-kaɗe su yi raire su tafi. To wata rana ya haɗa burkutunsa da za a zo a sha a yi casu a cashi, yana zaune a ƙofar gida yana jiran abokansa su zo. Sai ga Shu'ba, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, Shu'ba ibn al-Hajjaj, sai ga shi ya zo wucewa, ya zo daga Basra, daga Basra, shi kuma yana Kufa ne. Shikenan sai ya gan shi sai yake cewa wancan waye? Mutane suna ta bin Shu'ba kasancewarsa babban malami, kowa yana son ya ji ilimi a wajensa. Sai ce wancan waye? Sai aka ce wancan bai babban malamin hadisi ne. Sai ya tashi sai ya je gunsa sai ce ka bani hadisi. Shi kuma ya gan shi gashi wani iri haka burgitsatsa hadisi wani abu ne mai kima ba kowa yake koyawa ba saboda haka sai ce bazan baka ba a haka bazan baka ba sai zare masa wuka sai ce ko ka bani ko in daba maka ko ka bani hadisi ko in soka maka Shu'ba sai ce to shikenan sai fara bashi hadisi haddathana Mansur ar-Rabi'i annabi Mas'ud عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستهي فاسنا ما شئت سيكار أن تامس إسنادي هردوا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ديكي شوى إذا مباكا جم كنيا كي أبدك قداما وكاقوا هذيني أواتي يكراتو ديكي أمس هكا سيجي كنسي سيجي كوي سيجي كنسي يموت ألوكت سيقوما yace wa babarsa yaje ya dauki wannan tulunan giya da aka yi dai ya zubar da su yace wa babarsa idan abokai na sun su ku shigo da su in sun shigo ki ba su abinci su ci in sun ci ki gaya musu abin da nayi na faffasa tulunan giyan nan kuma ba riba su wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da zai tuba ta gaskiya to ya gaya wa abokai shashancin sa shi ya tuba in ba haka ba za su daina zuwa wajen sa ba in kuma za su ci gaba da zuwa wajen sa za su kare tura shi cikin barna saboda haka daga lokacin Shu'ba dai ba zai yarda da shi ba saboda ga yadda suka kasance ya zare masa wuka sai tattare nashi na shedawo Madina ya zauna tare da Maliku shekara 30 ba hadisin Maliku da bai ji ba dai daga cikin manyan daliban sa kuma ya samu yabo ba kadan ba Maliku shi kansa yana yaba masa in ya zo ya ga gida ya zo a dawowa cewa yake ku tashi mu je gurin wanda yake kowa bautar Allah a duniya shi Maliku ce mu tashi mu je mu duba shi asalin sa daddaba ne saboda haka ashe kaga ba a ɗeba kauna abu ake bin sa a hankali a hankali wata kila wanda baka zato a cikin dan kankanin lokaci wata kalma ɗaya biyu uku za ta yi masa tasiri masu kamera suna nuna min lokaci yayi amma da na ci gaba da baku misalai irin waɗannan ya za a ci a ci gaba suna da haƙƙi aikin su ne idan wani gari saboda haka za mu rufe lecture a nan insha Allah wata rana za ku ji sauran biznillahi a wata munasaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh